ga cin kofin kwallon kafa na duniya na shekara 2018 wanda za a yi a kasar Rasha. Ajiya an fafata a nahiyoyi daban-daban. Za mu fara da nahiyar Turai, inda ajiyar kasar Ingila ta samu nasara kan kasar Slovakia da kwallo 2-1. Armenia kuwa ta sha kashi ne a hannun Denmark da kwallo 4 a gidan Armenia, yayin da Azerbaijan kuwa ta lallasa San Marino da kwallo 5-1, yayin da Montenegro ta samu nasara kan Romania da kwallo 1 mai ban haushi. Ita kuwa kasar Germany ta lallasa kasar Norway ne da kwallo 6 da nema, sai kungiyar kwallon kafa ta kasar Northern Ireland ta samu nasara kan Kazakhstan da kwallo 3 da babu. Scotland ma ta samu nasara kan kasar Malta da kwallo 2 da nema. Slovenia ta lallasa Lithuania da kwallo 4 da nema. A yau ma za a ci gaba da gwabzawa a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar Iceland da kasar Ukraine, sai Italy ta karbi bakuncin Israel. Ireland kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Serbia, sai Kosovo su karbi bakuncin Finland. Croatia za ta yi tattaki zuwa Turkiya, sai Moldova za su fafata da Wales. Macedonia kuwa za su karbi bakuncin Albania ne, sai Austria za su fafata da kasar Georgia. Za a buga wasanni duka daga misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Idan muka leƙa nahiyar Amurka ta Kudu kuwa, abinda ke gudana a ɓangaren kwallon ƙafan su ma ana nan, ana fafatawa a gasar neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018, inda a yau kasar Bolivia za ta karɓi bakuncin kasar Chile da misalin karfe 9 na dare. Colombia kuwa za su karɓi fafatawa da kungiyar kwallon ƙafa ta kasar Brazil da misalin karfe 9 da rabi na dare agogon Najeriya. Sai kasar Ecuador su ɓarje gumi da kasar Peru da misalin karfe 10 na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Daga nan kuma sai yankin Asia, nan ma ana ci gaba da fafatawa na neman shiga gasar cin kofin duniya, inda kasar Australia a yau din ta doke kasar Thailand da kwallo 2-1. Sai Iraq za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta United Arab Emirates da misalin karfe 3. Kasar Iran kuwa za su karɓi bakuncin kasar Syria ne da misalin karfe 4. Uzbekistan za su fafata da Korea ta Kudu da misalin karfe 4 agogon Najeriya. Kasar Qatar za su ɓarje gumi da kasar China da misalin karfe 4. Sai Saudi Arabia ta karɓi bakuncin kasar Japan, su kuma da misalin karfe 6:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Idan muka karkato akalan labarin wasannin zuwa nahiyar Afirka kuwa, shi ma a jiya an buga wasanni biyu ne na neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018, inda kasar Kamaru suka tashi can jiras 1-1 da kasar Najeriya. Wasannin suka buga na farko a satin da ta wuce, Najeriya ta lallasa Kamaru da kwallo 4 da nema a Najeriya. Libya kuwa a jiya ta samu nasara kan kasar Gini ne da kwallo 1 mai ban haushi. A ɓangaren labarin kulob kuwa, mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid mai suna Diego Simeone ya sake rattaba hannu a kungiyar na tsawon shekaru 2, inda zai karkare a shekara ta 2020. Diego dan shekara 47 da haihuwa dan kasar Argentina, ya kasance cikin jerin sunayen masu horar da kan wasan da suka fi daɗewa a ɓangaren league na kasar Spain, inda ya fara aiki tun shekara ta 2011 har zuwa yanzu kimanin shekaru 6 kenan. Kuma tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid din ne ya jagoranci kungiyar ta lashe gasar La Liga na shekara 2014 na kasar Spain. Haka kuma ya samu nasarar kaiwa wasan karshe na gasar zakarin nahiyar Turai a shekara ta 2014 zuwa 2020 da kuma shekara 2016, sai dai bai samu nasarar daukan kofin koda sau daya ba. Sai dai a shekara ta 2012 Diego Simeone ya samu nasarar lashe kofin European League, sai shekara ta 2013 inda ya lashe kofin Spanish Super Cup na kasar Spain. Huta lafiya.